Daga birnin Washington DC, muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal, sai kuma Alfa Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa a yau Alhamis, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta hada da tsaffin shugabannin ƙasa na baya. Daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau za mu so jin ra'ayinku kan yadda kuke ganin yadda yaƙi da cin hanci da rashawa ke tafiya a Najeriya. Biyo bayan fitowar rahoton ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International da ke nuni da cewa babu wani sauyi da aka samu. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa kan yadda za a tsaurara madokokin mallakar bindigogi a yau Alhamis, inda ya ce yana son kashi 20 zuwa 40 cikin 100 na malaman makaranta a riƙa barin suna ɗaukan bindiga a ɓoye, waɗanda kuma suke da horo kan sarrafa bindigar domin a magance masu kai hare-hare a makarantu. Yayin da yake amsa tambayar murya Amurka a lokacin wata tattaunawa ta tsawon minti 55 da aka yi da shi kan kashe-kashe a makarantu, Shugaba Trump ya ce da zaran an yi hakan za ka ga nan da nan ire-iren waɗannan matsaloli sun zo ƙarshe.
They're not going to walk into a school if 20% of the teachers have guns, and maybe 10% or maybe 40%.
Ya ce mahara ba za su shiga makarantu ba idan kashi 20 cikin 100 na malamai suna da bindigogi, kai ko kashi 10 ma ko kuma 40. A wani sakon Twitter da ya wallafa a baya, Shugaba Trump ya ce idan aka samu malamai ƙwararru aka ba su bindigogi, za su iya tunkarar duk wani mara hankali da ya je wata makaranta da wani mugun nufi. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna a yau Alhamis kan yankin gabashin garin Guta wanda aka yi wa ƙawanya, sai dai babu batun kada ƙuri'a kan ko za a nemi amincewa da buƙatar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30 domin a kai kayayyakin jin ƙai a Siriya. Jami'an diflomasiya sun ci tattaunawa kan buƙatar neman tsagaita wutar, wacce ƙasar Kuwaiti da Sweden suka miƙa tattari a kai na cike da sarƙaƙiya. A can birnin Geneva kuma jakadin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya, Stephen de Mistura, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa yana fatan kwamitin zai amince da buƙatar ta tsagaita wuta, inda ya ce babu makawa wannan ce hanya ɗaya tilo da za a iya dakatar da faɗan a kuma kai kayayyakin agaji ga masu buƙata. A bara an saka wannan yanki cikin yankuna hudu da aka keɓe a matsayin waɗanda ba a yaƙi a cikinsu, a wata matsaya da aka cimma da ƙasashen da ke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad, wato Rasha da Iran tare da Turkiya. Amma kuma an sake samun ɓarkewar rikici a yan kwanakin nan bayan da dakarun Siriya da na haɗin gwiwa suka yi kukan kura suka yunƙuro domin sake ƙwace yankin na Guta, wanda shi ne yanki na ƙarshe mafi kusa da birnin Damascus da ke hannun 'yan tawaye. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da rahoton ta na shekara-shekara kan yadda ake taka haƙƙin bil'adama a kusan ƙasashe 160. Tana mai ikirarin cewa shekarar 2017 ita ce shekara da aka fi ganin nuna ƙiyayya irin ta siyasa, da kuma yadda wasu shugabannin duniya suka jefa fargaba a zukatan mutane. A wannan sabon rahoto da ta fitar, ƙungiyar ta Amnesty ta ce wasu matakai da shugabanni suka ɗauka a ƙasashen Masar da Philippines da Venezuela da China da Russia da kuma Amurka sun take haƙƙin miliyoyin jama'a. Rahoton ya ce dangane da ƙasar Philippines, shugaban ƙasar Rodrigo Duterte ya fito ƙarara ya yi kira ga mutane da su kashe waɗanda ake zargin suna dillancin muggan ƙwayoyi. Rahoton kuma ya ciki shugaban Amurka Donald Trump kan matakan da yake ɗauka na shige da fice a ƙasar, da tauye walwalar 'yan jarida da kuma irin tarihin da ya kafa wa kansa dangane da haƙƙoƙin mata. Muryar Amurka ta nemi jin ta bakin fadar shugaban ƙasa ta White House kan wannan rahoto na ƙungiyar ta Amnesty, amma hakan ba ta cimma ruwa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin nukiliya da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya ta ce Iran na bin ka'idojin da aka gindaya mata da takaita shirin ta na mallakar makamashin karkashin matsayin da aka cimma a shekarar 2015. Wani rahoto da hukumar ta IAEA ke fitarwa na lokaci-lokaci a cikin shekara ya nuna cewa Iran na mutunta ka'idojin da aka gindaya mata a matsayin da suka cimma da wasu kasashen duniya da suka hada da Amurka da China da Russia da Faransa da Jamus da Burtaniya da kuma kungiyar tarayyar Turai. An kulla wannan matsaya ce da nufin za a dage wasu takunkumi da aka kafa wa kasar ta Iran waɗanda suka gurgunta tattalin arzikin kasar. Akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu bayan da aka samu zaizayar kasa a Indonesia, kana wasu 15 suka bata a wani ƙauyen da ake kan dake kan tsibirin Java. Wani kakakin hukumar dake sa ido kan aukuwar wani bala'i ya ce lamarin ya faru ne a yau Alhamis a tsibirin da ake kira gundumar Braves a tsakiyar yankin Java a daidai lokacin da manoma ke aiki a gonakin su na shinkafa.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron majalisar ƙasa da ta hada da tsaffin shugabannin ƙasa na baya da shugabannin ɓangaren shari'a na da. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
An share wuni yau a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ana tattauna akan matsalolin da suka shafi tsaro da zamantakewa da kuma tattalin arziki a majalisar ƙasa wadda ta kunshi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnoni na dukkan jihohin tarayyar Najeriya har da Abuja da tsofaffin shugabannin ƙasa na da da shugabannin majalisar ƙasa da kuma shugabannin ɓangaren shari'a na Najeriya. Gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru na ɗaya daga cikin gwamnonin da suka tattauna da manema labaru bayan da aka kammala wannan taron, inda ya ƙara haske dangane da matsayin da ita wannan majalisa ta ƙasa wadda ta gudana ƙarƙashin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yau a Abuja.
To, an tattauna da yawa akan maganar tsaro yau, domin shi National Security Advisor mai ba da shawara akan tsaro ya yi bayani yanda yanayin tsaro na ƙasa yake, kuma ya fidda maganganu a abubuwan da suke faruwa na tsaro kamar guda uku ko hudu daga na kwana-kwanan nan, rigima tsakanin manoma da makiyaya, akwai kuma matsalar Boko Haram da ta sace-sacen mutane, da kuma matsalolin rigingimu na Niger Delta wanda an tattauna aka sosai, kuma an yi bayanai ingantattu na yanda za a ƙarfafawa jami'an tsaro ƙaimi da samar da kayan aiki domin a ci gaba da tinkarar wannan lamari. Abin da ya dau doguwar magana aka yi ta dogon magana aka shine maganar rigimar plan makiyaya da manoma, wanda muka fahimci cewa rigiman nan abu uku ne ake masa fassara daya. Na daya dai akwai ainihin rigimar makiyayi mai tafiya da shanunsa don neman inda za su ci abinci da manoma, sannan akwai kuma sace-sace da kwacewa su kansu masu shanun shanunsu, wato satar shanu a shiga daji, da kuma sace-sace wanda ya kama har da satar mutane wanda yake ake shiga daji, wanda ake zargin cewa Fulani da yawa su ma suna cikin wannan lamari. Sannan kuma akwai rigima halau wacce ta wato mazauna ne da 'yan ƙasa a wurare da yawa, kamar a Southern Kaduna za ga wasu Fulanin sun shekara 20-30 a wuri, amma ana musu kallon ba 'yan wurin ba, to lokaci zuwa lokaci rigingimu suke tasowa tsakani. To, shi yasa aka ce kowane lamari ya kamata a ɗauke shi da yanda yake, a neman masa nasa sauƙin.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Badaru Abubakar a tattauna da ya yi da mu bayan da majalisar ƙasa ta kammala taronta a Abuja, inda ta yi matsayi muhimmi akan abun da ya shafi tattalin arziki da sha'anin tsaro da kuma zamantakewar 'yan Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar Faruk, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Rahoton kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa na nuni da cewa babu wani sauyi da aka samu a Najeriya, inda Najeriya ta zama ƙasa ta 148 cikin ƙasashe 180. Ya kuke ganin tafiyar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya? Muna son jin ra'ayinku. Za ku iya kira mu da wannan lambar 202-205-2655. Sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waka.
Zaman gaskiya ya hina kariya a eje gwamnatin mu ta tarayya. Ya ke mokai daga jela ka ya lura da zama ne. Kowa ya share yake gidansa har waje don malam ka gyara. Inda ka kwashe ya kazanta ka je. Kadam na cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka lage mu kai da rajin da ya yalo la da lama ne ijaya fado jaya dauke no condition is permanent we are against and is feeling ya ge mo kai.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla yanzu layukan mu abu da suke duk wanda ke son kira mu zai iya kira ya bayyana ra'ayin shi. Abinda muke son mu ji ra'ayinku a yau shine ya kuke ganin tafiyar da yaki da cin hanci da rashawa yake tafiya a Najeriya. Ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To mun samu kira na farko daga Bauchi. Wane ne a kan layi daga Bauchi?
Kana magana da Comrade Isaka Abdullahi.
Comrade Isaka Abdullahi, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka kan wannan batu da muke magana aka?
Maulidi yau shine an magan ganin rigingimu da ake tsakanin Fulani makiyaya da
muna son mu ji ne ya kake ganin yaki da cin hanci da rashawa ke tafiya a Najeriya. Akwai rahoto da ya fito daga Transparency International kungiyar yaki da cin hanci da rashawa. Shin kana ya kake ganin
wato yaki anyway ya wato yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya babban abu ne. Abin da yasa shi shugaban kasar mu kafai da muke da shi shine mai yaki da wannan al'amari. Amma bai samu makarrabai da za su taimaka mai ba, saboda haka duk matsayin ma da aka kai mu daga Transparency International ya kasance laifin makarraban Buhari ne, amma ba Buhari ba.
To mun gode da wannan ra'ayi na, ka bar mu je Yobe. Wane ne a kan layi daga Yobe?
Malari ne daga Yobe.
Malali, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Ya daɗe, ina neman ku, ban taɓa kama ku ba sai yau.
To alhamdulillah, yau gashi ka same mu. To menene gudunmuwar ka ga wannan shiri? Malam, kana sauraron? To ba ma jin ka da kyau fa. To wannan layi ba shi da kyau, bari mu je kwara. Wane ne akan layi da kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba Jina Sokoton Najeriya, mai bulawar zakai wuta kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello,
idan muka duba gaskiya cin hanci da rashawa to babu inda ta yi. Idan muka duba musamman ma a jihar ta Sokoto, daga nan Sokoto zuwa nan Kwara, gaskiya idan ka taso duk inda ka diba jami'an tsaro ne, ko ba abin da suke karɓa illa cin hanci da rashawa. Kuma yau idan mutum na neman wani aiki sai ya ba da cin hanci da rashawa, kaga wannan ba ai ba ne. Da haka muna kira ga masu ba shugaban ƙasa shawara, to Allah su faɗa miki gaskiya. Gaskiya ba a cin hanci da rashawa babu inda ya ɗaga.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na, ka bar mu je Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah ni abin da nake dubawa gaskiya Muhammadu Buhari akan wannan magana yaki da cin hanci da rashawa akan wannan al'amari gaskiya akwai matsaloli da yawa wanda yake inda a ce misali yau kaman akwai irin su Buhari kaman mutum 10 ko mutum 20 a karkashin su amma kai shi a matsayin shi na shugaban kasa yana fada da wannan shi ta kanta magana yaki da cin hanci din
wato ba shi da wani kana nufin Alai Musa kana nufin ba mai taimaka masa kenan shi kadai yake wannan yaki
magana ta gaskiya ba mai taimaka mai ai ba zan maka dan wani misali kamar kai ne zaka yi gini sai kai bulo na toka sai ka fara sashi a kasa kai kuma ka je san ka dora buhun siminti bulon siminti kaga ba yana za a yi wannan gini na kai daidai dan haka gaskiya magana ta gaskiya Muhammadu Buhari yana da kokari amma magana ta gaskiya bai da wanda suke taimaka mai akan wannan al'amari ya kamata dai gaskiya a taimaka a goyi bayan shi domin a gudu tare a jira tare na wara yake na Alhaji Musa Garo
to mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa Garo bari mu zuranta ya Zamfara wani ne akan layi a Zamfara
Nasiru Suleiman ina kiran ku daga garin Gusau Zamfara ce
Nasiru Suleiman muna sauraron ka
to a gaskiya al'amarin nan yanda yake faruwa game da yaki da cin hanci da rashawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Buhari bai da abokanan da za a iya fada da rashawa a Najeriya inda bai da goyen baya a majalisa magu ne kawai yake taimakon shi a din Najeriya sai wannan bawan Allah Buhari shi kadai mu kanmu ya kamata a ce mu bashi goyen baya 100% sai wannan fadan da yake da cin hancin nan tukunna za mu ga Transparency International mun samu karin percentage fiye da yanda muke amma har yanzu ba ma fara kun ba sai dai mu tsakace zuciyarmu ƴan majalisu da na wakilai da na Senate su zo a haɗa kai da Buhari da mu talakawa mu ba da goyon baya mu ta kishi a wannan Najeriya gaba ɗaya.
To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka man Nasiru bari mu je Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi.
Assalamu alaikum Sama'ila S Power mai magana.
To malam Sama'ila muna sauraron ka.
Kafin ma da ji karamar hukumar Zanjo alhamdulillah maudu'in ku dai akan maganar cin hanci da rashawa ne a yau. To alhamdulillah shugaba Muhammadu Buhari dai shugaba ne mai son a yi katanta gaskiya kuma shugaba ne mai kiyaye cin hanci amma bai da mataimaka ne. Matsala abubuwan da ke faruwa a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari nan ba su da yawa daga shi ne sai dan wasu dukkan mutane.
To da kace ba shi da mataimaka baka ganin cewar ba shi da mukarrabansa da za su taimaka ma hukumar ƴan Najeriya su ya kamata su tashi kowa da kowa ya taimaka a yaƙi wannan.
Wallahi mukarrabansa nan duk dan a kashe a raba ne ba wai son suke domin Allah ba yana iya kokarin.
To madalla ma Ismaila mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je jigawa wane ne akan layi daga jigawa.
Kana magana da Hamza Abdullahi kai gamare karamar hukumar kafa wasan jihar Jigawa.
Hamza Abdullahi muna sauraron ka.
To alhamdulillah shugaba Buhari kowa ya sani mai gaskiya ne kuma yana bakin kokarin wajen wato kwatanta cin hanci da rashawa da ake fama da kasan nan. Matsala ita ce kawai baya da magoya baya na kirki musamman ma jami'an tsaro.
To me mutane za su yi domin taimaka masa ga wannan yaƙi tunda jami'an tsaro ba su yi me mutane ya kamata su yi don taimaka masa?
To a karfafa doka mai inganci a majalisa wanda za ta bai damar gudanar da yaƙi a ɗauki doka mai tsananci akan jami'an tsaronmu musamman ma 'yan sanda.
To madalla mun gode Malam Hamza da wannan ra'ayi naka bari mu je Jos wane ne akan layi daga Jos.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kuna magana da baban gida Abu Musaiba daga cikin garin Jos.
To malam baban gida muna sauraron ka.
To hakika shugaba Buhari yana iya bakin kokarin shi. To amma babu mataimaka ne.
To da kace babu mataimaka. Shin da kace babu mataimaka. Shin tunda wannan gwamnati an zabe ta ne domin ta yaki da cin hanci da rashawa wani dalili ne yasa ba zai samu mataimakan da za su taimaka masa ba ai ba za a ce babu mataimakan da za su taimaka ai wannan yaki a Najeriya ba.
Eh to ai ka duba akasarin su ba masu goyen bayan abun bane akasarin su. To muna fata dai Allah ya kawo masa nagari da za su ba shi goyen baya wurin yakar cin hanci da rashawa kuma yana da kokari daidai gurguru
to madalla mun gode kwarai da gaske malam baban gida bari mu je Abuja wane ne daga Abuja.
Aminu Ahmed ne daga Abuja.
Aminu Ahmed muna sauraron ka.
A hakikanin gaskiya shugaban kasa yana kokarinsa. To amma yana da matsala shi kansa.
To To menene matsalar?
Yan Najeriya yake mulka. Kuma yan Najeriya nan a kullun sai dai in baya sauraron radio. In kuma bayan haka kuma na kusa da shi ba sa sauraron radio. A kullun ana ba da shawara cewa akwai mutane wanda suke zagaye da shi. Shi kansa yayi magana cewa an yi kejin din sa kwanakin baya. To tunda ya san cewa da wannan me yasa ba zai dauki mataki akan waɗannan mutanen da yake ganin cewa sun yi kejin din sa ba. Dan har yana so ya ci nasara akan yaki da cin hanci da rashawa, dole sai ya dauki kwararan matakai. Amma mu muna gani ba gani ne ba ma yi ba.
To madalla mun gode kwarai gaske Malam Amin da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jos. Wani ne a Jos?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai son Jos na so Kandahar.
Alhaji Babaji, muna sauraron ka.
To a game da wannan yaki da cin hanci da rashawa, wallahi su kansu jami'an tsaro ka je station din su akasari ka ga inda suke karɓar kuɗi a hannun jama'a kamar ba gobe. Wallahi nake gaya ma station din ya kamata a je a dinga sa musu masu kula da su a gurin nan. Wallahi kuɗi suke karɓa wajen jama'a a hanya ma an bone tsare kai da kan zai kwace ma kuɗin haka. Ya gaya mu gaskiya dan har yanzu akwai cin hanci da rashawa a waɗannan ƙananan gurare. Waɗancan gurgun na sama kan ana maganin su, amma ƙananan burbu a ƙasa suna nan suna mata annaci suna tone duk abin da ya buri.
To Alhaji Babaji, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma da ɗaukan wayar kamar ka ƙarshen daga wayoyin mu a yau. Sai a gwada mu gobe inda zan buɗe muku laika ya wannan lokaci. Mun gode kwarai da gaske. To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 4 saura minti 13. Gashin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas da ke arewacin Najeriya tana nan tana zawarcin mataimakin babban kocin ƙungiyar Enyimba Usman Abdalla ya soma aiki da ƙungiyar ta Enyimba ne a farkon wannan kakar wasannin. Biyo bayan wata takaddama tsakanin jami'an Pilas din ta Kano inda ya yi aiki tare da Ibrahim Musa. To sai dai yanzu haka kocin Enyimba Paul Aibogun ya soma sakar masa ragamar jagorancin ƙungiyar da zimmar ya maye gurbin sa idan aka nada shi a matsayin kocin ƴan wasan Najeriya ƴan ƙasa da shekaru 20 a wannan watan. Abdalla ne ya jagoranci ƙungiyar ta Enyimba a karawar da ta yi a ƙarshen makon nan da Pilas a filin wasa na Sani Abacha da ke Kano, lamarin da ya ƙayatar da Pilas din har ta soma yunkurin dawo da shi. Mai horar da ƴan wasan Super Eagles na Najeriya Gana Turo ya rufe shafin yiwuwar dawowar tsohon mai tsaron gida na ƙungiyar Vincent Inyema, inda ya ce zai yi aiki ne da ƴan wasan da ke taka leda a kai a kai. Ro ya ce abu ne mai wuya a gayyaci Inyema domin ko a halin yanzu ya ɗauki tsawon lokaci baya buga wasa. ƴan wasan da ke wakiltar Najeriya a wasannin Olympics na hunturu a ƙasar Koriya ta Kudu sun ƙarƙare a matsayin na 20. ƴan wasan biyu mata Sheun Adigun da Ngozi Umumere sun sami shiga gasar karon farko a tarihi, inda suka ƙarƙare da daƙiƙu 7 baya ga wacce ta lashe tserin na ƙanƙara ƴar ƙasar Jamus Mariama Jamanka. To sai dai duk da yake ba su sami lashe lamba ko ɗaya ba gasar, Sheun Adigun ta ce tana alfahari da wannan dama ta wakiltar Najeriya a gasar. Tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA Sepp Blatter ya yi hasashen cewa ƙasar Morocco na iya karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya a shekara ta 2026. A wani sharhi da ya yi a shafinsa na Twitter ya ce idan aka yi la'akari da cewa hukumar ta FIFA ta ƙi amincewa da buƙatar ta ƙasar Morocco na karɓar bakuncin gasar a shekarun 2010 da 2018 bayan kammala gasar ta Japan Korea a shekara ta 2002. To ƙasar ce ya kamata a baiwa wannan dama ta shekara ta 2026. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fannonin kiwon lafiya, ilimi, noma da sassan shugabanci a Najeriya za su samu ƙarin tallafi daga Amurka. hukumar da ke tallafawa kasashe masu tasowa ta USAID ta bayyana bada ƙarin tallafin dala miliyan 89 wa Najeriya domin ci gaba da goyen bayan ayyukan kawo ci gaba kamar yadda aka zayyana a yarjejeniyar taimako wadda aka cimma tsakanin Amurka da Najeriya a shekarar 2015. Kusan rabin ƙarin kuɗaɗen miliyan 44 zai taimaka ma aikin shawo kan cutar sida a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na gaggauta kai ɗauki game da cutar sida ko PEPFAR a takaice. Raguwar za ta taimaka wa arewa maso gabashin Najeriya ta inganta ɓangaren noma da tattalin arziki da kuma farfaɗo wa albarkacin shirin gwamnatin Amurka ciyar da 'yan baya, ya kuma ƙarfafa ilimi, ya tallafa ma shugabanci na gari, ya kuma inganta abubuwan tsaftace ruwa da muhalli. Ƙarin kuɗaɗen zai kawo jimlar tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa ƙarƙashin yarjejeniyar ta tsawon shekaru 5 zuwa dala miliyan 808.5. USAID ta haɗa kai da ma'aikatar kuɗi da tsarin ƙasa da ma'aikatar kiwon lafiya, noma, makamashi da ilimi da kuma makamantansu a matakin jiha da dai sauransu, saboda a tsara wannan yarjejeniya ta bai ɗaya wadda za ta taimaka har zuwa 2020. Baya ga samar da kuɗin gudanar da ayyukan ci gaba, Amurka na samar da tallafi irin na jin kai ga mutanen da tashe-tashen hankula da ke aukuwa ke shafar su da kuma tsananin ƙarancin abinci a Najeriya da ko ina a yankin tafkin Chadi. Gwamnatin Amurka ta wajen USAID ta ba da fiye da dala miliyan 526.7 na agaji tun shekarar 2017. Wannan sabon taimakon ya ba da tabbacin muhimmancin dangantaka tsakanin Najeriya da Amurka da ci gaban kasancewarta. A cewar muƙaddashiyar mai gudanarwa Julie Conan, dangantakarmu mai ƙarfi da Najeriya da cibiyoyi za ta taimaka wa ƙoƙarin da Najeriya ke yi kan inganta kiwon lafiya, ilimi, noma da tsarin mulkin shugabanci inda ake buƙatar su kusan duk faɗin ƙasar Najeriya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunanmu na baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaishe ku da wannan muka kaga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa kan yadda za a tsawara dokokin mallakar bindiga a yau Alhamis, inda ya ce yana son kashi 20 zuwa 40 cikin 100 na malaman makaranta a riƙa barinsu suna ɗaukan bindiga a ɓoye, waɗanda kuma suke da horo kan sarrafa bindigar domin a magance masu kai hare-hare a makarantu. Yayin da yake amsa tambayar muryar Amurka a lokacin wata tattaunawa ta tsawon minti 55 da aka yi da shi a kan kashe-kashe a makarantu, Shugaban Trump ya ce da zarar an yi hakan za ka ga an dan samu sauyi a irin waɗannan munanan matsaloli da ke faruwa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna a yau Alhamis kan yankin gabashin garin Guta da ke Siriya wanda aka yi wa ƙawanya, sai dai babu batun kaɗa ƙuri'a kan ko za a nemi amincewa da buƙatar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30 domin a kai kayayyakin jin ƙai. Jami'an diplomasiya sun ce tattaunawa kan buƙatar neman tsagaita wutar wacce ƙasar Kuwaiti da Sweden suka miƙa daftari a kai na cike da sarƙaƙiya. A can birnin Geneva kuwa, jakadin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya Stephen de Mistura ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa yana fatan kwamitin zai amince da buƙatar ta tsagaita wuta.
To madalla, kafin mu sallama muna miƙa gaisuwa ga Dr. AG Hassan na Jami'ar Ahmadu Abubakar ta Balewa da ke Bauchi da kuma Hajiya Aisha Alichuruma ta Jami'ar Maiduguri waɗanda suka kama na ziyara sashen Hausa yau ɗin nan, muna godiya kuma Allah mayar da ku gida lafiya. Masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Mahmud Lalo Ditya na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Patrick. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.